Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abinnin yamai dake jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nigeria sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 2 ga watan Agustan shekarar 2017. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Senatocin Amurka sun sabunta kira-kiraye da suke yi wa shugaban kasar da ya sanya hannu kan take kan dokar da ta kunshi sabbin takunkumi da suka gaba a kasashen Russia da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Sakataren harkokin wajen na Amurka kuma yana aikewa a Koriya ta Arewa sakonin cewa Amurka ba makiyarta ba ce. A Malawi, rundunar 'yan sandan kasar ta ba da sammacin a kamo tsohuwar shugaban kasar Joyce Banda, za ku ji dalili.
To a Najeriya ko mukaddashin shugaban kasar Farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da wani kamfanin sarrafa shinkafa a jihar Kebbi wanda shine mafi girma a yankin yammacin nahiyar Afirka.
The first is that it underscores the policy of the federal government.
Yace da farko dai kamfanin na jaddada muhimmancin sabon kudirin gwamnatin tarayya na baiwa bangaren masu zaman kansu damar taka muhimmiyar rawa a wajen kawo ci gaba.
Sannan a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun kaddamar da shirin fadakar da jama'a kan muhimmancin shayar da yara kanana nonon uwa.
Kina ƙara mai yaro kuzari sosai, yaro bai yawan cuta, bai yawan zawace-zawace, bai yawan amanna, kuma yaro zai shaƙo da uwarshi sosai, zai ji tausaman mashi.
Za ku ji dukkan waɗannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su da kuma shirin demokradiya na Sahaba Imam Aliyu, amma za mu fara ne da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiya Talata, senatocin Amurka suka sabunta kira-kiraye ga shugaba Donald Trump da ya sanya hannu nan take kan dokar da ta kunshi sabbin takunkumi da suka kakaba a kasashen Russia da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Da duka majalisun dokokin kasar biyu suka amince da ita da gagarumar rinjaye a makon jiya. Fadar White House ta shugaban Amurka ta shanana ta kudurin shugaban na Amurka cewa zai sanya hannu kan wannan kudurin domin ta zama doka. Sai dai bata tsaye da ranar da shugaban na Amurka zai yi haka ba, kuma fadar bata ba da wata sanarwa na shirye bikin sanya hannu kan dokar wadda yakan kunshi wakilan majalisun ba, matakin da tuni wato ta ya janyo martani daga kasar Rasha. A Ghana da manema labarai da fadar take a kowace rana, jiya Talata mukaddashiyar sakataren yada labarai Sarah Huckabee Sanders ta tabbatar da cewa har yanzu dai shugaban na Amurka bai sanya hannu kan wannan doka ba.
Babban jakadan Amurka sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson yana aika wa Koriya ta Arewa sakonnin cewa Amurka ba makiyarta ba ce, a inda fadar White House take cewa ba ta dauki komai ba cikin jerin matakai da take da su na takawa shirin makamai masu linzami da na nuclear da kasar take yi burki. A taro da manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka take kullum na jiya Talata a kuma wani mataki na ba kasafai ba, sakataren ya ce Amurka ba ta neman canjin gwamnati a Koriya ta Arewa, ba ta buƙatar ganin rugujewar gwamnati, ba ta ma neman a gaggauta haɗewar ƙasashen ko zirin cikin gaggawa, haka kuma ba ta neman wata hujja da zai ba ta damar shiga da ta tura wato sojojinta cikin ƙasar. Duk da furucin da Sakatare Tillerson ya yi cewa Amurka ba ta lamunta da wato barazanar da Koriya ta Arewa take mata ba, ya ce muna fata a wani lokaci nan gaba za a fara fahimtar abin da Amurka ke nufi, kuma za mu zauna mu tattauna da su, amma akwai alamun haƙurin wasu wakilin majalisar dokokin Amurka ya fara kaiwa wuya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana aza haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu na ƙasar Venezuela da 'yan sanda suka yi awon gaba da su cikin duhun dare a kan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro. Amurka tana Allah wadai da matakan da gwamnatin kamakarya ta Maduro take ɗauka, in ji shugaban Amurka a wata sanarwa da ya fitar a cikin daren Talata a gogon Washington. Sanarwa ta ci gaba da cewa Lopez da Lezema fursunonin siyasa ne da gwamnatin ƙasar take tsare da su ba bisa ƙa'ida ba. Sanarwa ta ƙara da cewa muna sake nanata kiranmu na ganin an saki dukkanin fursunonin siyasa ba tare da wani ɓata lokaci ko ginde wani sharaɗi ba. Faifin bidiyo da aka gani a dandalin Twitter ya nuna jami'an tsaro suna jan shugabannin hamayyar Leopoldo Lopez da Antonio Lezema daga gidajensu aka sa su cikin motoci. Shi Lezema yana ma cikin kayan bacci a jijjifin asubahin jiya Talata a lokacin da aka yi awon gaba da shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Malawi, rundunar 'yan sandan kasar ta ba da sammacin kamo tsohon shugaban kasar Joyce Banda. Rundunar 'yan sandan ta ce tana son ta yi wa Banda tambayoyi ne kan zargin tana da hannu a wata badakalar cin hanci a shekara ta 2013, kamar yadda wakilin muryar Amurka a kasar ya aiko. Rundunar ta ba da wannan sammacin a kama tsohon shugaban kasar ce kusan shekaru hudu bayan da abin fallasa ya fito fili. A shekara ta 2013 ne wani kamfanin kididdiga daga Ingila da gwamnatin ta yi wato hayarsa ya duba masa asusu. Ya gano cewa kuɗi dala miliyan 32 an yi amfani da su ta hanyoyin da suka saba ka'ida. Aka biya wasu kwangila musamman ga kamfanonin da suke aikin gine-gine, amma babu wani aiki da aka gudanar. An ɗaura mutane goma kan laifin satar kuɗi da halatta kuɗaɗen haram, ciki har da madugu makarƙashiyar tsohon shugaban jam'iyyar da take wato da take mulkin ƙasa, Oswald Lutepo. Baki ɗaya dai an kama mutane 70 dangane da wannan badakalar. Abin fallasar ya yi mummunar bakanta gwamnatin Joyce Banda. Saboda haka ne kasar ta yi hasarar gudunmawar da kasashen ƙetare suke bai wa Malawi, dalili ma kenan da ya sa ita Joyce Banda ta faɗi zaɓe a shekara ta 2014. Tsohuwar shugaba Banda ta bar ƙasar domin gudanar da harkokin kasuwanci, kuma a halin yanzu tana nan Amurka. Kakakin Madam Banda, Andekuche Chintunya, ya gaya muryar Amurka cewa har yanzu ba a gabatar wa tsohuwar shugaba da sammacin ba. Ba da wannan sammaci ya sa wasu 'yan ƙasar suna tambaya me yasa sai yanzu za a ɗauki wannan mataki.
Shugaba Uhuru Kenyatta na ƙasar Kenya ya yi amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo, inda ya bayyana bakin cikinsa kan kashe wani babban jami'in hukumar zaben ƙasar gabanin zaɓe da za a yi ƙasar a makon gobe. Shugaba Uhuru ya yi amfani da dandalin Facebook da Twitter, ya yi kira a tabbatar da cewa binciken kisan da aka yi wa Christopher Sando ya ci gaba cikin tsanaki ba tare da wani cikas ba. A kuma daidai lokacin da wasu mutane masu yawa suka yi maci zuwa ofishin hukumar zaɓe da ke tsakiyar birnin Nairobi suna neman ganin an yi adalci. Sando, wanda kafin mutuwarsa shi ne jagoran ɓangaren na'urorin kwamfuta a hukumar zaɓen ƙasar, ya yi ƙoƙari ya tabbatar wa 'yan ƙasar cewa ba za a yi a ringizo ko katsa London da sakamakon zaɓen ba. Ranar Litinin ne aka ga gawarsa bayan da ya ɓace tun ranar Juma'a. Kamar yadda shugaban hukumar zaɓen ƙasar ya faɗa, sai da aka galla za a Sando hukuma kamin aka kashe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne daga Najeriya, inda muƙaddashin shugaban ƙasar Farfesa Yemi Osinbajo ya ƙaddamar da wani kamfanin sarrafa shinkafa a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wannan kamfani, a cewar muƙaddashin shugaban ƙasar, shi ne mafi girma a yankin yammacin nahiyar Afirka. Ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani.
It is a very special privilege and pleasure to officially cut the tape in the commissioning of this plant, the largest single line rice mill in our region so far.
Muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo kenan yake kaddamar da babban kamfanin sarrafa shinkafa mafi girma a yankin Afirka ta Yamma a Argungu ta jihar Kebbi. Shekaru biyu da suka gabata ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da noman shinkafa a jihar ta Kebbi bisa sabon tsarin gwamnatinsa na faɗaɗa kafofin tattalin arzikin Najeriya da rage dogaro kacokam a albarkatun man fetur ta hanyar haɓaka sha'anin aikin gona. Yemi Osinbajo ya ce ya je Kebbi ne domin soma girbi amfanin shukar da shugaban ƙasar ya yi, idan aka yi la'akari da ɗimbin alfanu da kamfanin zai kawo.
The first is that it underscores the policy of the federal government that it is the private sector that must be the engine of development.
yace da farko dai kamfanin na jaddada muhimmancin sabon kudirin gwamnatin tarayya na baiwa bangaren masu zaman kansu damar taka muhimmiyar rawa a wajen kawo ci gaba domin ko kamfanin hannayen jari ne na mutane da dama wanda kuma zai samar da ayyukan yi da samar da kudaden shiga abu na biyu kuma yana tabbatar da manufar shugaban kasa da ya bayyana a kasafin kudin shekara ta 2016 cewa wajibi ne Najeriya ta noma abincin da ƴan kasar za su ci kuma wajibi ne a yi amfani da kayan da aka sarrafa cikin gida kuma gashi Allah ya albarkaci Najeriya da kasar noma da za a iya noma wadataccen abinci har ma a fitar da shi waje
It's time to real wealth for our people and for export
shi ko gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu cewa yayi duk da yake ƴan Najeriya sun dan jijjiki sakamakon sabon tsarin na gwamnatin tarayya akan noma da hana shigowa da abinci kwalliya ta soma biyan kudin sabulu musamman a jihar Kebbi da wasu jihohin Najeriya
Today in Kebbi state some large scale farmers of rice are even having difficulty finding enough labor literally they have to queue
yace yau a jihar Kebbi wasu manyan manoman shinkafa suna shan wahala sosai wajen samun ma'aikata wani lokaci har sai sun jira a layi saboda jama'a kowa ya sami aikin yi mutane da dama sun kama harkar noma gadan-gadan kuma bincike ya tabbatar da cewa an sami ingantuwar yabanya da amfanin gona daga ton 2 a hekta ya zuwa ton 11 a hekta
where yields have reached 11 tons per hectare
kamfanin dai na hadin gwiwa ne tsakanin masu saka hannun jari na kasar India da na Najeriya har na naira miliyan 10,000 yana kuma da karfin samar da shinkafa ton 120,000 a shekara yayin da ake da kudirin fadada shi nan gaba kadan ta yadda zai samar da ton 500,000 a kowace shekara Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Argungu a Najeriya
daga batun noma sai na tsaro har yanzu kuma a Najeriya amma arewa maso gabashin kasar inda bayan da manyan hafsoshin sojin kasar suka halara a birnin Maiduguri dake jihar Borno domin yakar masu ta da kayar baya jami'an tsaro sun yi kira ga jama'ar yankin da su ma su ba da tasu gudunmuwar wajen ganin an gudu tare an tsira tare kamar da za ku ji daga bakin kakakin sojin kasar Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka a farkon wannan rahoto na Haruna Dauda biyu
muna so mu shaida mu jama'a cewar har yanzu rundunar sojojin Najeriya tana nan kan bakanta bisa wannan aiki kuma muna neman haɗin kai da goyon baya musamman ma ta fuskar yanda ko kuma za a bada bayanai da za su taimaka kamar yanda muke zaton cewar akwai Boko Haram na zaune su ne kamar waɗanda su ba daji suke ba suna nan suna tare da jama'a wanda a turanci ake ce musu sleeper cell idan kaga abin da ba shi kenan ba ko abin da ba shi kenan ba da Allah ka shaida ma hukumar tsaro ko kuma jami'an tsaro sallau a birni ko kuma a daji takaice dai mutane su sa ido saboda wani abu ne bayan da za a ce jami'an tsaro ko sojoji su kadai za su kawo karshen wannan matsala ta yaki da ta ta'addanci
ganin cewa makadashin shugaban kasar Najeriya ya bada umarni manyan hafsoshin sojan kasar su zo jihar Borno to ko waɗannan manyan hafsoshin sun zo jihar Borno kenan ko kuma za su koma bambannin tarayya a Abuja ga dai abin da Brigadier General Usman din ke cewa
su hafsan hafsoshin sojojin Najeriya suna da sojoji ba wai a nan arewa maso gabas ba akwai sojoji ko ina amma abin da nake so ka fahimta shine yanzu an sake maida azama an sa ido kan wannan aiki fiye da kima sannan kuma sauran su ma ba za a bari a yi watsi da su ba dan haka wani abu ne da za a ci gaba da shi gaba daya
ayin watannin dai in Najeriya sun shaida cewa rundunar sojojin na samun nasara game da wannan yaki da take da ta'addanci amma an dan samu koma baya ɗan kwanakin nan ko mene ne suke gani ya kawo hakan
eh to kusan in ce wannan wasu abubuwa ne na harkar rayuwa wata sa'a ka samu abin da ba aka san yanda kai kake tsammani amma mahi a alashin idan haka ta faru me za ka yi ko kuma idan ma har za ka yi la'akari da abubuwan da suka faru baya misali ai za ka tabbatar ana cin nasara dan kuma waɗannan abubuwa sun faru ba su abubuwa ne duk da dai mutane dole hankalinsu ya tashi
yanzu haka dai an ci kwanaki 10 cikin kwanaki 40 da babban hafsan sojan kasa na Najeriya ya ɗaiba wa Data Commander mai kula da shiyar jihohin arewacin Najeriya da cewa ya tabbatar an kama Abubakar Sheku a raye ko a mace ko za su cimma wannan nasara cikin wannan wa'adi ganin cewa sauran kwanaki 30 cikin 40 da aka ɗaiban musu
ana aiki daidai gwargwadon hali a tabbatar a muddin yana da rai ko dai a kashe shi a kawo gawo shi ko kuma a kamo shi a raye ba kuma shi kadai ba duk wani dan ta'adda a zamma kan haka muke kuma insha Allah za a cimma wannan buri
Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kiɗin maza daban da na mata. Soja wuta gudu barewar daji. Soja tuwon kaya miya allura.
To a jamhuriyar Niger kuwa hukumomin ƙasar ne suka kaddamar da wani shiri kan fadakar da jama'a muhimmancin shayar da yara ƙananan nonon uwa. Ministan kiwon lafiya a ƙasar Dr. Idris Mai Nasara ne ya kaddamar da wannan shiri kamar da za ku ji a farkon rahoton Haruna Mamman Bako daga Yamai.
Il est impératif de souligner le besoin de protéger et de soutenir activement l'allaitement maternel et ceci même en situation d'urgence. D'informer les
Ya zama wajibi da mu kare bada nonon uwa kuma mu bada gudunmuwarmu koda a cikin matsanancin hali ne. Haka ma mu sanar da uwaye mata da al'ummomi da ma'aikatan kiwon lafiya da masu kawo agaji da masu bada tallafi da ma'aikatan kawohin yaɗa labarai da su jajirce tukuru domin tallafa ma sha'anin bada nonon uwa wa yara tare da ƙarfafawa mutanen da suka ƙware a fannin shayar da yara ƙanƙana nonon uwa. Wata likita a babbar asibitin garin birnin Kwanni ta bayyana mana muhimmancin baiwa yara nonon uwa.
Kina ƙara ma yaro kuzari sosai, yaro bai yawan cuta, bai yawan zawace-zawace, bai yawan amanna. Kuma yaro zai shaƙo da uwarshi sosai, zai ji tausaman mashi. Mata suna ganiya sosai, don kamin mu saki mata daga nan ga sai mun musu jawabi. Kullun za mu saki mata sai mun gaya musu menene muhimmancin ba nono tsantsa. Muna fatan mata waɗanda ba su gane ba su ƙara ganiya.
Ita dai jamhuriyar Niger tana keɓe mako guda domin faɗakar da al'ummar ƙasar bisa muhimmancin ba da nonon uwa ga yara sabin haihuwa har zuwa 'yan watanni 6 da zuma. Kawo raguwar mutuwar yara ƙanƙana daga sabin haihuwa zuwa 'yan shekaru 5 a duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 na tsakar dare ne da minti 17, kuma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC ga shirin demokradiyya.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin akwai abin da Najeriya za ta koya daga sauƙi Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Juma'a da ta gabata ne kotun koli a Pakistan ta sauƙi Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif daga kan muƙaminsa saboda ya shirga ƙarya wajen bayyana ƙadarorinsa. Shigen dai zargin da aka yi wa shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki. Laifin da a ƙasashe kamar Najeriya da sauransu masu sharhi suka ce ya zama ruwan dare game duniya. Hakan ya biyo bayan bayyanar sunan Prime Minister Nawaz Sharif ne da iyalansa cikin abin fallasar nan na Panama Papers, wadda binciken da gungun 'yan jarida a faɗin duniya suka gudanar ya fallasa su a bara. Wannan mataki yana baiwa masu kuɗi damar su ɓoye dukiyarsu a ƙetare da taimakon lauyoyi domin su kauce biyan haraji ko kuma ɓoye dukiyar da aka sato. Gashin fitar da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana.
Premium Times a bara ta bayyana sunayen wasu mutanen da suka haɗa da Mike Adenuga, Andy Uba, Marigai Ooni na Ife, da wani ɗan majalisar dattawa daga Arewa maso yamma da sauransu da hannu a wannan lamarin. Buɗe kamfanonin baddasawo da haɗin gwiwar kamfanin Mozaik Fonseca da ke taimakawa wajen adana kuɗin haramun a ƙasashen ƙetare. Ai dama ba a kammala batun almundanar Halliburton ba, sai ga wannan batu na Panama. In ma dai sauran ƙasashen da wannan badaƙala ta shafa sun hukunta waɗanda ake tuhuma a ɓangaren su, Najeriya dai tuko. Irin wannan bincike ba shi ake magana ba. In ka kwatanta da batun rijiyar mai ta Malabu da aka zargi tsohon ministan shari'a Adoke Bello da hannu duk da ya ce sam bashi da wani laifi, har ma rubuta takarda majalisa don a fitar da sunansa daga wannan magana. Hakan ma don gwamnatin da take da'awar yaki da cin hanci ne da rashawa.
Undercover investigator to 30 Manhattan law firms.
nan ma Robert Palma ne na cibiyar Global Witness da ke da bayanan takardun Panama. Ke cewa kafin su gano lamarin sai da suka yi amfani da mai binciken asiri ga kamfanoni 13 na lauyoyi na Manhattan a Amurka. Ko a jawabin da shugaban hukumar EFCC na farko ne Ribadu ya gabatar a majalisar dokoki ta tarayyar Turai aka buga a jaridar Tuesday, ya ce duk masu arzikin Afirka da mujallar Forbes ta buga sunayensu a bara na da hannu dumu-dumu a badakalar Panama. Ribadu ya ce har yanzu shiru kake ji wajen hukunta irin waɗannan mutanen. Masanin tsaro da kumbiya-kumbiyar kuɗi Kabiru Adamu ya faɗi illar da badakalar Panama ta haddasa wa Najeriya.
Yanayi na tsaron ƙasa ba wai ya ta'allaka bane kai a irin yawan bindiga da kake da shi, wace fahimta siyasar duniya ƙasashe suke da shi a yadda kake gudanar da abubuwa a cikin ƙasarka. To idan irin wannan na hitowa cewa ana iya tattada makuddan kuɗaɗe haka, tasirin zai iya shafar tattalin arzikin ƙasa. To ba ƙaramin tasiri yake da shi da haɗin kan ƙasa da tsaron ƙasa da kuma irin martabar da ƙasa take da shi a tsakanin ƙasashen duniya.
Hukunta masu zarmi a Najeriya zai yi nasara ne kawai a tabarun masana shari'a fa in an samu kotunan musamman.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano, akwai wani abin da Najeriya za ta iya koya daga matakin da kotun kolin Pakistan ta ɗauka na sauke Prime Minister ƙasar a yaƙi da cin hanci da rashawa?
Wannan tallatar tattana Papers ta taɓo ƙasashe da dama wanda a ciki har da Najeriya da kuma Pakistan. Jami'an gwamnati da dama an faɗi irin yadda suka yi da dakala da abin da ya shafi rashawa da cin hanci. To ruwa ya ciyo wato manya-manyan 'yan Pakistan har ma shugaban gwamnati a dalilin cewar da hukumomi da 'yan ƙasa a Pakistan sun ɗauki abin da kishin ƙasa da manufa da kuma bin dokokin ƙasa. Kaga jam'iyyar hamayya ce ta kira talakawa su fito zanga-zangar lumana a kan lalle kotun ƙoli ta yi shari'a a kan wannan tallafar da aka ce wato shi shugaban gwamnati yana daga ciki. Kotu kuma ta yi bincike ɗin ta tabbatar kuma ta yanke hukunci cewa a cire shi. Duk a nan in ka duba sai ka ji kenan kowa ya yi abin a bisa manufa a Pakistan. Yanzu saɓanin abin da yake faruwa a Najeriya, wato na ma tsallake maka a Pakistan jaridun ƙasar sun yi abin nan daɗa wato daga murya wajen cewar da fa abin da ake ciki lalle a ɗauki mataki. To mu saɓanin haka ma majalisa a daidai lokacin da 'yan Pakistan suke ta wancan gwagwarmaya, to mu ta mu majalisar ta wakilai ƙoƙari take yi ta yi doka ta halatta kuɗin haram cewa duk wanda ya rasawa da cin hanci ko na nawa ne duk inda ya ɓoye su a gida da waje ya dawo da su ya zo ibiya musu haraji ya zaɓi fitinas ɗin da yake so ijo ya yi.
To idan
kaga wannan halatta haram ne.
To in aka yaka Dr. Duka kuma ba gobe an ce kowa ma ya je ya satar bai zo ya biya haraji kawai shi kene ci gaba da jin daɗinsa?
Ya damun an ma rufe aikin gwamnati a yi. Ana damun illar ma ta ma fa a gaba a kan a baya. Ma'ana duk wanda aka sake zo ofishin gwamnati nan gaba ya tace kuɗin da yake ciki kawai ya zo ya biya haraji. Musamman ma dokar sun ce za ta kare baiwa mutum kariya na cewar kada wanda ya tambaye shi a ina ya samu kuɗin.
Dr. Dukawa, ya aka yi wannan al'amari na faruwa a zamanin gwamnatin mulkin Buhari?
To watakila saboda rashin ƙoshin lafiyarsa ya samu zama ya sa al'amura a gaba yadda ya kamata ba. Watakila saboda manya-manyan waɗanda suka irin wannan laifin sun taimaka masa a wajejen kamfen. Suka kashe kuɗi mai yawa wajen haya jirgin sama da yawo da shi ciki da wajen Najeriya ana yin kamfen. Watakila saboda wasu shari'a da aka sa wanda har yanzu ba a fito an bayyana mutane ba na cewar idan ana son tsohon shugaba Jonathan ya sauka daga mulki lami lafiya to ga sharuɗan da za a bi. Kila an sa sharuɗa a kan cewar da za a ɗau wasu matakai wanda ya mai sharuɗan suke haifar da dabaibu a tsayin da za a yi ake yaƙi da rashin adalcin hanci ne sai ta suke cin karanci ba babbaka ana kallon su.
Kuma tana iya yiwuwa watakila saboda sakan musu mara da ya cewa baya cewa komai duk abin da majalisa ta yi komai muninsa ɓangaren zata so ba ta cewa uffan akai?
Wannan ba lallai ya zama hujja ba gaskiya saboda ai wato sakan musu marar a kan magana cikin shugabancinsu da kuma watakila wasu jan ƙafa da suke yi a kan ayyukan da ya kamata su
zartar. Dr. Duka, alal misali ai ga cin hanci da rashawa da ake zargin shugabannin majalisa da ya fito a jarida ɗayansu Aliyu Ndume ya shiga majalisa ya ce a yi bincike ga za a ɓata sunan majalisa sai ya zamanto ya yi laifi aka dakatar da shi na wata shida? Kuma ka ga ɓangaren zartarwa ba ta ce uffan ba a kan wannan? Dr. Duka ba wai hukunci ba Dr. Duka amma ba su da ƴanci su bayyana ra'ayinsu ce abin da ake yi bai dace ba?
A suna da shi suna da ƴanci su ce bai dace ba suna da ƴanci su ce lalle ma a ɗauki mataki in ba har hukunci su ma.
To
cewar ga wani abu nan majalisa ta yi ba daidai ba a tsawatar mata.
To amma in banda harkar kasafin kuɗi me kaga ɓangaren zattasuwa ta nace ta ce ba ai majalisa ta yi ba daidai ba in banda wannan harkar ba da kalar kasafin kuɗi na cushe da ake da sauransu ba ni jin akwai wani abin da majalisa ta yi daga dakatar da Jibrin daga dakatar da Aliyu Ndume da duk ma wasu abubuwa da ake yi ba abin da ɓangaren zattasuwa ƙarƙashin shugaba Buhari ta taɓa cewa dangane da abin da ke faruwa a ɓangaren majalisa.
Babu kam sai ma watakila karfafa su.
To Dr. Duka me za a ce game da yaƙi da cin hanci da rashawa na da shugaba Buhari ko kuma gwamnatinsa ta sa a gaba abu yana daga cikin dalilai da sa aka zaɓe shi?
To ba shakka kan dole ne a ce yaƙi da rashawa da cin hanci na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya gamu da tasgaro saboda jigajigai na gwamnati suna cikin yaƙi da rashawa da cin hanci dumu-dumu ko dai sun yi a baya ko kuma suna yi a yanzu ko duka biyan akwai waɗanda sun yi a baya kuma sun ci gaba da yi yanzu ba don wato ma'ana in ana so yaƙi da rashawa da cin hanci nan nasara kamar inda muka ga darasi a Pakistan sai ya zamana kowace hukuma wato ko rukunin al'umma
masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Elikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Duka da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ne ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To sahaban dai bai nisa ba domin ga sha Dauda labaran duniya a takaice.
Jiya Talata, sanatocin Amurka suka sabunta kiraye da suke wa shugaban na Amurka Donald Trump da ya sanya hannu nan take kan dokar da ta kunshi sabbin takunkumi da suka kakaba a kasashen Russia da Iran da kuma Koriya ta Arewa da duka majalisun dokokin kasar biyu suka amince da ita daga gagarumin rinjaye a bakun jiya. Fadar White House ta shugaban na Amurka ta shanana ta kudirin shugaban na Amurka cewa zai sanya hannu kan wannan doka, amma zuwa yanzu bai sanya hannu ba kuma ma a taron gana da manema labarai da fadar take a kowace rana. Jiya Talata, mukaddashiyar sakataren yada labarai Sarah Huckabee Sanders ta tabbatar da cewa zuwa yanzu dai shugaban bai rattaba hannu kan wannan doka ba. Haka babban jakadan Amurka sakataren harkokin wajenta Rex Tillerson yana aikawa Koriya ta Arewa sakonin cewa Amurka ba makiyarta bace, a yayin da fadar wada suke cewa bata dauke komi ba cikin jerin matakai da take da suna taka shirin makamai masu linzami da na nukiliya da kasar Koriya ta Arewa take sarrafawa. A taro da manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen Amurkan take yi kullun na jiya Talata, sakataren a wani mataki na basafan ba ya halarci taron inda ya sake jaddada cewa Amurka ba ta da niyyar ganin cewa an samu canjin gwamnati a Koriya ta Arewa ko wargajewar gwamnatin ko kuma ma dai ta amfani da wata dama na shiga kasar cikin wato tura sojoji cikin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana aza haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kama a Venezuela kan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, zamu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada manta domin saki jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Sabu Imam Aliyu da ya tana gabatarwa da Shewa Hiro Jojene da ya hada mana shirin, sai kuma injiniyan mu Mr. Jimmy. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa auni lafiya.